Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Lahadi 17 ga watan Disambar shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Ma'aikatan mai a Najeriya na barazanar shiga yajin aikin sai ba ta gani gobe Litinin idan Allah ya kai mu, bayan cijewar tattaunawar da aka yi da kamfanin mai na Nikonda Energy Limited kan zargin cewa an sallama wasu ma'aikatan ta ba bisa ka'ida ba. Ƙungiyar ma'aikatan man fetur da aka fi sani da Pengasan ta ce ma'aikatanta za su fara barin guraren aikinsu tun daga ranar Litinin da tsakar dare a gugun Najeriya bayan kammala taron jigajigan ƙungiyar. Ta kuma ce ma'aikatanta a faɗin ƙasar suna jira ne su fara yajin aikin. Ƙungiyar ma'aikatan dai ta kara da kamfanin mai na Nikonda Energy Limited kan abin da ta kira koran mambobinta ba bisa ƙa'ida ba. Dama Najeriya na fama da matsalar tashin farashi da kuma wahalar mai biyo bayan barazanar tafiya yajin aiki da 'yan ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu na IFMAN suka yi. Jam'iyyar shugaban Falastini Mahmud Abbas ta yi kira da a yi zazzafar zanga-zanga lokacin ziyarar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zuwa birnin Kudus mako mai zuwa. A jiya Asabar ne jam'iyyar Fatah ta sanar da cewa muna kira ga a gudanar da zanga-zangar nuna fushi a kofar shiga birnin Kudus da kuma tsohon birninta a daidai lokacin ziyarar da mataimakin shugaban Amurka zai kawo ranar Laraba domin nuna rashin amincewa da shawarar da Trump ya yanke kan birnin Kudus. A farkon watan nan ne Trump ya fusata Falastinawa lokacin da ya sanar da cewa Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wanda hakan ya zama warware daidaito da aka cimma mai sarƙaƙiya shekaru masu yawa. Shugabannin Falastinawa sun mayar da martani ta hanyar soke ganawar da aka shirya za su yi da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence. Har ya zuwa yanzu dai ana sa ran zai gana da jami'an Isra'ila. Baki ɗaya dai Falastinawa da Isra'ilawa na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birninsu na gaskiya, amma jayayyar da ake kan birnin ya sa ake gudanar da harkokin gwamnati a wasu wurare, inda birnin Tel Aviv ya zamanto na Isra'ila sai kuma Ramallah na hukumomin Falastinawa. Sanarwar da Trump ya yi dai ta harzuka Falastinawa, ta kuma haifar da zanga-zanga daga dubban Falastinawa a gabas ta tsakiya da sauran yankuna. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Babbar wutar dajin nan da ke cin yankuna masu yawa a kewayen birnin Los Angeles na jihar California a nan Amurka, yanzu haka an ayyana ta ta uku a girma a tarihin jihar. Da ɓarnar ta yi wadda ta zo daidai da gobarar shekara ta 2013 ta hanyar ƙona sama da hektar 800. Jami'an agaji sun ce wasu 'yan kwana-kwana 800 daga sauran jihohi suna California don taimakawa a kashe gobarar dajin ta hanyar amfani da jirage masu saukar ungulu da manyan motocin kashe gobara. An kiyasta kuɗaɗen da aka kashe akan aikin kashe gobarar kusan dala miliyan 89. A jiya Asabar ne jami'an 'yan kwana-kwana suka ce gobarar dajin da aka yi wa lakabi da Thomas Fire, wadda ta fara tun farkon watan Disamba, yanzu haka ta ƙone hektar 500. An shawo kan kashi 40 cikin 100 na wutar, amma jami'ai sun ce gine-gine kimanin 18,000 na fuskantar barazana, kuma iska mai ƙarfi na iya haddasa wata gobarar. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu mai fama da matsaloli bai ɓoye zaɓinsa na wanda yake son ya gaje shi ba, yayin da jam'iyyarsa ta yi taro domin zaɓar shugabanta, abin da ya zama cikas mai yawa ga mataimakin shi Cyril Ramaphosa. ba za mu yi wani abu da ya saba al'adar jam'iyyar mu ta ANC ba da kuma hankalin mu, a cewar Jacob Zuma lokacin da yake jawabi a taron da aka gudanar a garin Soweto gaban wakilan jam'iyyar ANC 2500 waɗanda suka gaishe shi lokacin zuwansa ta hanyar yi masa tafi. Ya gargadi wakilan da su kada ƙuri'a da za su kada ƙuri'a jiya Asabar da kuma yau Lahadi da cewa suka wuce wa zaben abin da za a kamar dan amfanar ƴan kasuwa kawai aka yi. Ya ci gaba da cewa yin hakan zai iya yin sanadiyar jam'iyyar mai mulki ta ruguje. Haka kuma Zuma ya soki kafafen yaɗa labarai da zargin cewa suna da burin kansu na ganin lahanta jam'iyyar ANC, zargin da ya janyo yin tafi a taron.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin namu na yau zamu duba zabuka biyu ne da wanda aka yi a nan Amurka a kudancin jihar Alabama da kuma wanda jam'iyyar PDP ta yi a Najeriya. Kuma bari mu fara da wanda a gudanar a nan Amurka. A ranar Talata ta gabata ne kudancin jihar Alabama ta gudanar da zaben mai gurbin dan majalisar dattijai biyo bayan zamewar dan majalisar da ke wakiltar wannan yanki ya zama sakataren shari'a a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba Donald Trump. Sai dai a jihar Alabama tun a shekarar 1992 rabon da wani dan jam'iyyar Democrat da ci zabe sai a wannan karan. Abin mamakin ma shine hatta shugaba Donald Trump ya yi wa dan jam'iyyar ta su kamfe ta hanyar aikewa da muryarsa a kafofin sadarwa na zamani. Ana rarrabawa mutane amma masu jefa ƙuri'a suka yi bris da wannan bukata ta shugaban ƙasa. Sai dai hakan ba zai rasa nasaba da kashin kajin da ɗan takarar ke da shi ba na zargin lalata da mata a shekaru masu tarin yawa da suka gabata. To abokin aikina da ya jima a nan Amurka kuma ya daɗe yana biye da harkokin demokradiyyar Amurka, wato Ibrahim Alfahamir, ya yi muna ƙarin bayani abin da ya sa duk da kamfe ɗin da shugaba Trump ya yi wa Roy Moore amma haƙa ba ta cimma ruwa ba. Ibrahim, me ya sa kake jin hakan ya faru?
Wato wannan zaɓe da aka yi zaɓe ne da Amurka baki ɗaya aka sa ido a kai saboda wasu dalilai masu muhimmanci kuma saboda irin tasirin da ake ganin wannan zaɓe zai iya ɗorawa a kan zaɓuɓɓukan da ake shirin yi na tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa wanda ake kiran shi midterm election, inda za a zaɓi dukkan 'yan majalisar wakilan tarayya da kuma kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisar dattijai a cikin shekara mai zuwa. Kafin mu zo ga wannan zaben, jam'iyyar Republican take rike da majalisar dattijai inda take da rinjaye da ƙuri'u guda biyu, wato tana da 'yan majalisar dattijai sanatoci kenan guda 52, 'yan Democrat suna da guda 48. Ita take rike da majalisar wakilan tarayya a daga an sani. Bari in sake dan ja da mu baya kuma cewa kafin a zo ga wannan zabe an yi wani zaben a jihar Virginia da ke makwabtaka da nan birnin Washington da gundumar Columbia, inda abun mamaki a 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kusan kwace majalisar wakilai ta jihar. Har yanzu akwai wasu kamar mazaɓo guda uku da ake takaddama ake sake kidaya ƙuri'unsu a saboda bambancin da ke tsakanin ɗan takara da aka ce ya lashe da wanda bai lashe ba, kwata-kwata bai kai ƙuri'a ƙwaya 100 ba. Wannan kenan. Mu zo ga wannan zaɓe na jihar Alabama inda Doug
Johnson. Ibrahim, kayan ka wuce Alabama, me yasa, me kake jin yasa ya haifar da abin da ya haifar a jihar Virginia a wancan zaben da ya gabata?
Babban abin da ya haifar da abin da ya faru a jihar Virginia shine shugabancin shugaba Donald Trump a nan Amurka. Dalili kuwa shine yawanci wannan takara da aka yi shi, wato ba yakin neman zabe ne da aka yi shi akan takamammun abubuwa da suke addabar jihar Virginia ba an yi su ne akan na goyen bayan shugaba Donald Trump wannan kuma bana goyen bayan shugaba Trump ko kuma wannan a ce dan takara wanda yayi nasara wato Rob Northam dan jam'iyyar Democrat wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Virginia yana nuna ko kuma yayi kokari ya alakanta dan takarar jam'iyyar Republican wato Ed Gillespie da shugaba Donald Trump ko da yake shugaba Donald Trump bai taba fita ya masa yakin neman zabe ko makamancin haka ba kuma ya nesanta kansa da Trump duk lokacin da aka yakin neman zaben nan to babban abin da ya jawo abin da ya faru a jihar Virginia kenan wani bangare na abin da ya faru a jihar Alabama ma na da alaka da wannan amma ba shine babban abin da ya faru ba na farko dai dan takarar jam'iyyar Republican wanda aka tsera wato Roy Moore ba shine shugaba Donald Trump ya goyi bayan sa lokacin da ake zaben fidda guni na jam'iyyar Republican ba abokin takarar sa ya goyi baya bayan da aka kada shi wato shi Roy Moore ya samu nasara to sai shugaba Trump da bai sa baki cikin wannan al'amari na jihar ta Alabama ba sai wasu batutuwa suka rika bullowa game da lalata da ake zargin cewa Roy Moore yayi da wasu mata wasun su ma kanana ne yan shekaru 14 ko ya nemi lokacin shekarun sa na haihuwa 31 ne su kuma suna 10 wannan abin yayi ta bin sa ya nemi ya burkita ma zaben gaba daya a lokacin saboda yan jam'iyyar Republican manya majalisar dattijai da kuma kasa sun fito sun ce kwata kwata babu ruwan su da shi har ma sun yi barazanar cewa mu da aka zabe shi in ya shigo cikin majalisa ba za su amince ba za su yi kokarin sai sun tsige shi ya koma jihar su kenan wato dai bus goyi bayan sa bazan ce da yawa cikin su to babban abu shine cewa akwai abin nan da wasu suke kira yakin basasa a cikin jam'iyyar Republican wato akwai bangaren da suke goyen bayan Trump sune kamar tsohon babban mai bace shawara Steve Bannon wanda shi tun farko ya fito karara ya goyi bayan Roy Moore kuma har yayi barazanar cewa duk manyan shugabannin jam'iyyar Republican din nan da suka ce ba sa goyen bayan Roy Moore ya lashi takobin cewa duk lokacin da suka zo tsayawa takarar zabe sai ya yake su ya faɗi wannan abu da bakin sa kuma shine babban mutumin da ya fito yake nuna ma duniya cewa fa lalle sai an zabe Roy Moore to kuma daga baya ana dab da ƙarshen zaben nan suka jawo hankalin shugaba Trump akan cewa ya fito ya goyi bayan Roy Moore duk da irin wannan zargi da ake masa kuma Trump ya fito har ma ya dauki abin nan dan ce ya dauki murya akan faifai ana tuttura ma mutane a jihar Alabama yana roƙon su da cewa su zabi Roy Moore a lokacin wannan zaben
amma kuma suka kunnan kashi
sun yi kunnan kashi kwarai da gaske kuwa
to ganin cewa bisa tarihi rabon da Democrat ta samu nasarar zabe a jihar Alabama ko a wannan bangaren musamman tun a shekarar 1992 sai a wannan karan kana jin cewa wannan na iya dorewa ko ko dun dai kawai sun sa dan takara ne da yake yana da kashin kaji a jikin shi
to bada iya fadi ba amma dai kowa ya riga sun cewa jihar Alabama jiha ce ta Republican a cikin jihohin da suke zaben Republican ma jihar Alabama tana daga cikin manyan su da wuya da matukar wuya a ce mutun yana jam'iyyar Democrat ya ce zabe to amma kada ka manta da cewa shi dai sanatan wanda ya fito daga jihar Alabama wato Shelby lokacin da aka zabe shi an zabe shi na matsayin dan jam'iyyar Democrat amma ana zaben sa kuma daga baya sai zo ya canja shiga ya sake koma cikin jam'iyyar Republican kuma har yanzu a jam'iyyar Republican yake kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka fito suka ce ba su goyi bayan a zabi Roy Moore ba har ya ce shi kawai duk wanda ya jefa ƙuri'a in kaga ba za ka iya zaben ɗan Democrat ba to ka rubuta sunan wani kawai wanda kake so ka zaba saboda akwai wannan tanadi a nan Amurka bayan ƴan takara in baka yarda da su ban akwai wani wanda kake ji ya cancanta zaba kan wannan mukami kana iya rubuta sunan shine ake kiran shi write in candidate saboda haka da yawa abinda suka yi kenan suka rubuta sunan wani an samu ƙuri'a wajen 22,000 da wani abu na mutane waɗanda suka rubuta sunan wani daban wanda baya kan
cikin ƴan takara
cikin waɗannan ƴan takara yawa kuma bambancin da ke tsakanin Doug Jones da shi Roy Moore wato yawan ƙuri'un rinjayen da ya samu har ya kada Roy Moore na jam'iyyar Republican din bai ma kai yawan waɗannan ƙuri'u 22,000 na waɗanda suka zaɓi wannan takara ba, saboda haka ana iya cewar wannan kira da Shelby ɗan jam'iyyar Republican senator daga jihar ta Alabama ya ga mutane cewar su zaɓi wani daban in ba za su iya zaɓen ɗan jam'iyyar Democrat ba, saboda shi dai ba zai zaɓi Roy Moore ba.
Idan kuma koma akan zaɓen da jam'iyyar PDP a Najeriya ta yi jim kaɗan da kammala zaɓen, bayanai sun bayyana cewa an yi aringizo a zaɓen. Domin ko akwai bayanan da suka fara yawo a kafofin sadarwa na zamani wanda ke cewa mutane 2,115 aka tantance, amma kuma kuri'u 2,297 aka samu bayan an kammala jefa kuri'a. Wato shugaban da ya nasara Prince Uche Secondus ya samu kuri'u 2,000, shi kuma Professor Adeniran ya samu kuri'u 231, yayin da Raymond Okwesi ya samu kuri'u 66. Akan wannan na kira sabon kakakin jam'iyyar na PDP wato Mr. Kola Ologbodunya domin neman ƙarin haske, amma ya ce na kira shi bayan sa'o'i 2 yana cikin taro. Tun daga lokacin nan na kira ya fi a kirga, amma na kasa samun sa, na aike da sakon karsa kwana nan ma shiru kake ji. To sai dai tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami Do ya shaida wa Nasiru Adamu Elkaya zabe kan tubar kalla.
Alhamdulillah, kasan Najeriya yanzu inda yake sai da irin fassara daban-daban da kuma yadda yake mujin PDP mun shekara 6 muna mulki, aka zako da mu da tsari wanda yake haka Allah ba na gaskiya ba ne, na shirin ne da ƙarya da cin mutunci da walƙanci. To a zo a ce mun yi taro a gama lafiya ƙalau babu ribaha ne, to sai Allah godiya cewa babu shakka in Najeriya sun mai darasi yanzu. Don misali ga jami'ar APC shekara 6 na mulki ta kasance taro ba ta yi ba, kuna cewa idan sun yi taro yanzu wallahi sai an kai murcin wato dibar gawa a wannan wurin ba su gama lafiya ba. To amma ga PDP mutum da yake ana ganin wani kan amma mun yi taro lafiya kano, mun ga lafiya kano kuma wallahi wallahi akwai mutanen APC kuma ya suka ce sun tabbata mu mu APC baki, domin ya za a ce mun yi taron na lafiya kano gama suna maki wallahi, kuma haka Allah, saboda haka alhamdulillah mallan godiya an yi lafiya kalon ga kalo kuma mai ganin cewa ba zai ba, to Allah ya yi mana.
To sai dai da yake wasu 'yan takara sun fice tun kafin a kammala wannan zaben, da aka tambayi tsohon gwamnan na Jigawa abin da zai ce game da waɗannan 'yan takaran kuma da abin da ya faru sakamakon wannan zaben, ga abin da tsohon gwamnan ke cewa.
Wato idan ana abuna gida na 'yan uwa gida ɗaya a rikin family, idan wani ya fushi idan ka ne ka bashi ansa ba za ka ɗauki wannan ansa kuma sai ka tambaya shi. Dole ka tambaya kan bayan ansa da ansa zai fara, amma dai magana shi ne ake mai shi ne ba mutane haƙuri. Idan ana ganin abubuwan da aka yi ana ganin kamar ma an yi son su kaza kaza kaza, mutanen takarar manya ne, wanda takarar jami'an nan manya dukkaninsu, ko dai tsohon gwamna ko tsohon minista ko tsohon bodo ko haka manya manya a jami'an nan manya manya su a wancan lokacin da aka wasu makaman nan ya wasu rasa ka gani ko da ma tafiya irin na gida kamar da irin makarar family irin dangi ka ji ko don ne a yi haƙuri. Idan ka ce ba a daidai, idan ka ce kaza kaza a lokacin da kake maka dalilin ai ka karba, so da kace sa wato idan aka yi hukunci wajen fushi to kar a bada ansa, domin wajen bada ansa kuma sai a ci mutunci mutum, domin wasu sun zasu mutunci kunya. Amma dai magana shine duk wanda yake magana a cikin kabari ne ba jami'in ta karrama shi, ta ba shi matsayi a Najeriya, ta ba shi kuma a Najeriya kuma san ya Najeriya, saboda haka yanzu kamata a ci kuma ya hakuri ga cewa in zaba din wasu shi mai zama, ma'ana shine kai hakuri akan abin da aka yi a yanzu domin kai ma da an yi hakuri da kai.
To masu aure, da wannan bayanin na tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami Domo kawo karshen wannan shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, ciki ko har da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Baya ga matsalar Boko Haram da ta masu garkuwa da mutane da mai neman kuɗin fansa, yanzu haka wata matsalar da ke adaba jama'a ita ce fatar rikicin makiya da kuma manoma, kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake haraman kwashe amfanin gona kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi musamman a arewacin Najeriya, lamarin da sautari ma kan jawo asarar rayuka.
Yeah, boss. sun kashe civil defense ya amma kuma daga bada sojoji dan baka sun shiga sun kamo yau din nan ma na jin kamo sana ya bakolo
akwai mutanen da aka samu shana kansu ana nan an rike su wanda suka shiga gonakin su kai barna to muna nan muna kokarin mu hada kai da su shugabannin wayannan makiyaya din nan domin su zo a zauna a tsayin da za magance wannan abin
kaman kuya da alƙaluma na rayukan da aka rasa kama daga nan shi dan sannan da ma nan su fararen hula da sauransu
eh to kawai yanzu dai ina jin abin da aka rasa na rai na ga mutum da yake da kuma wanda suka dan jin raunuka haka nan
a kullum dai manoma kamar zargi makiyaya ne da kora musu dabbobi cikin gonakin su kamar yadda wannan manoma da suka nemi na sake sunayen su suka bayyana min ta waya
makiyaya suna zuwa suna mana tadi amma nan wannan shekaran gaskiya yafi na kowace shekara suka fara shigowa daga budan mu a wannan lokacin dawa tana tsaye wake yana tsaye ganye cara masara an yi bombin su ba a bare ba sai gashi nan makiyaya sun zo sun cinye 70% abin da aka noma gaskiya abana abin da ya bamu tsoro abin da ya bamu alajabi wannan abu ba a kawo rabin sa ba sai gashi makiyaya sun shigo sun cinye mana dukkan abin duk abin da muka noma da gero ne da masara da duk abubuwan da ake yi yanzu babu komai duk an turmushe mana yau din nan da nake maka bayani wallahi tallahi yau gashi amfani a nan asubi akan dawa kara masara ana barewa su sun kori yara a cikin gona sun ci gaba da tafi kawai
an yi kisa kuma amfanin su yanzu saniya sun shiga su a ci abin ya dame mu kware kuwa dole na hankalin shi tashi to wata rana suka ga shi ma zai taba saniya to garin taba saniya sai dan kuma fulani suna zo zirama sai zama rikici
a bayan an sha gudanar taruka domin gano bakin zarin magance wannan matsalar to amma kuma da alamun fara saurar rina a gaba
na livestock da land da agri da wanda yake kuka yi ba da shawara duk za a kira su za a kira ku a zauna ko da wannan abun ya ji ya faru wani ya shiga gonan wani don Allah a yi hakuri akwai manyan kunan kun zo wayannan wanda aka shiga gonan sa a ji a samu ire-iren ku da su sai a tafi gurin yan sanda kada dauki hannu ko kada dauki kamar yadda wani ya fada cewa inspector ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni ai hakuri kar a yi wannan fada wannan fada na yan nan da za a yi shi ne zai kawo fada gaba daya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyayi a ringa hakuri
Alhaji Usman Liman Damsa wani kusa ne a kungiyar Fulani ta miyata Allah kuma wata zantawa da muke da shi ya kobe ne da lamarin ma yake yanzu
irin wannan an sha kira mu a government house a wasu gurare daban-daban dai mukan ba da shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gani cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba kuma idan har ana zauna kawai a ba da shawara kuma a bar shi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba amma kadai mu a gungiyan she makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya dau matakin amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su hada kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakkin sa za a dan samu zaman lafiya
kamar wannan makiyayi shi ma wani manomi Mr. Daniel Kebaz ya ko bai na hawin da ya kamata bi
ba burtale in ba burtale din nan akwai damuwa tsakanin shanu manomi suna da damuwa ba filin noma shiga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma kai shanu kuma ya zo yanzu zai kawura domin inda shanu ya yi bi bobin ya zo wurin zai bi ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga kamaru yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi Port Harcourt ba hanya ko zai tafi South Africa yanzu hanya daya din zai bi in ya zo ai kotin hanya ne dole ne kuma ya zo ya shiga kawai
yanzu haka wasu sarakuna su mata tsaye ne domin lalubo bakin zarin magance wannan matsalar homon bace makanar irmiya steven sarki ne mai daraja ta daya a yankin numa ya mako bai na irin matakan da suke dauka
two wrongs don't make a right na magana jiya ga benue ga plateau ga nasarawa ga taraba nan kuma bayan da za a zauna a ce mutum da mutum ba za su samu dan sabani a tsakani yanzu mafadan da aka yi ago ba mai an kwana ba kadai mbororin da suke can a kasa na suke hudu ya kabare je ka mun duk suna amma inda za a tashi a ce an yi dan bangare ba mu sasanta sakannin mu ba a ja samo wasu mutane daga waje su shigo sai wannan barnan wato shine ke ba mu su
ko ma da menene dai akwai fa bukatar hada karfi da karfe da mun shawo kan wannan matsala da ke neman gagarin kundila Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Jawaban aure Lami da farko Allah ne gaba, sannan aure na biye mazan Allah na biye ta uwa da uba ko suna biye. Shiwakin komai in kun tuna daɗa Allah na makalamu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi do Allah a ba sauran fita. To amma in amibiya watakila gidan da munafukai abinda mai gida yi a je a faɗa ma uwar gida, sannan ita ba ta bincike abinda uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida, sannan shi ba ya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasuma ta hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.